sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba, 9 ga watan Janairu na shekarar 2019. A cikin shirinmu na yanzu, za ku ji cewa ana ci gaba da bayyana ra'ayoyi akan jawabin da shugaban Amurka Donald Trump ya gabatar jiya Talata dan neman samun goyon bayan jama'a game da gina katanga tsakanin Amurka da Mexico. Za kuma mu leƙa kudu maso yammacin Najeriya a jihar Lagos, inda tuni aka fara horar da masu yi wa ƙasa hidima yadda za su yi amfani da na'urorin zaɓe. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan shirye-shiryen zaɓe a Najeriya wata mai zuwa. Shin ko kun karɓo katin zaɓenku? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma ku ji labaran wasanni daga ƙasar Ghana, amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce fiye da mutane 30,000 ne suka rasa muhallansu sanadiyar rikice-rikicen da suka auku a 'yan kwanakin nan a arewa maso gabashin Najeriya. Shugaban gudanarwa na Majalisar Ɗinkin Duniya a Najeriya ya kwatanta wannan lamari a matsayin wani mawuyacin hali da mutane suka shiga, wanda ya sanadiyar raba su da muhallansu da dama. A arewa, a cewar jami'in na Majalisar Ɗinkin Duniya Edwin Kalon, 'yan gudun hijira na tserewa ne zuwa sansanonin 'yan gudun hijira da ke garin Manguno da Maiduguri saboda arangamar da aka yi tsakanin sojojin Najeriya da 'yan tawayen Boko Haram, wacce ta fara tun daga watan jiya. A cewar shi, mafi akasarin 'yan gudun hijiran sun fito ne daga garin Baga da ke kusa da iyaka da ƙasar Chadi. Ofishin jakadancin Amurka da ke ƙasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ya gargaɗi Amurkawa da ke zaune a ƙasar da su fice daga ƙasar a cikin wannan lokaci. Ofishin jakadancin na Amurka da ke birnin Kinshasa ya fitar da wata sanarwa a shafin sa na yanar gizo a yau Laraba, inda ya nemi Amurkawa da ke ƙasar ta Congo da su fara shirye-shiryen ficewa ba tare da sun dogara da taimakon gwamnatin Amurka ba. Sanarwar har ila yau ta gargaɗi Amurkawa da su guji shiga cikin taron jama'a ko zanga-zanga, su kuma ci gaba da bibiyan kafafen yaɗa labarai na cikin gida domin ganin halin da ake ciki tare da zama cikin shirin kota kwana. Hukumar zaben ƙasar ta Congo ta ce za ta sanar da sakamakon zaben shugaban ƙasar da aka gudanar a ranar 30 ga watan Disamba da ya gabata a yau Laraba da misalin ƙarfe 11 na dare. Hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta tabbatar da cewar wata matashiya mai shekaru 18 'yar asalin ƙasar Saudi Arabia da ta gudu zuwa ƙasar Thailand 'yar gudun hijira ce, inda ta buƙaci ƙasar Australia da ta bata mafaka. Ma'aikatar tsaron cikin gida ta Australia, Homeland Security, ta ce za ta duba wannan buƙata ta hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya domin ganin an sama wa Rahab Muhammad Al-Qunun mafaka. A ranar Asabar da ta gabata ne, Rahab ta isa birnin Bangkok a wani jirgin sama da ya taso daga ƙasar Kuwait bayan guduwa da ta yi daga wajen iyayenta. Tana mai cewa idan ta koma za su kashe ta. Da farko dai an hana ta shiga ƙasar, amma bayan nan an kai ta wani otel. Ta ɗauki hotuna da wasu saƙonni ta saka a shafinta na Twitter, wanda ya ji hankalin duniya. daga bisani jami'an shige da fice suka canza shawarar su na maida ta gida Saudi Arabia. Shugaban jami'an shige da fice na kasar na Thailand ya ce mahaifin Al-Qunan da wani dan uwanta sun isa birnin Bangkok a jiya Talata, amma dai ta kiyada ta gana da su. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un na kan hanyar sa ta komawa gida bayan ziyarar kwanaki biyu da ya kai kasar China, inda suka gana da shugaban kasar Xi Jinping. Jirgin kasan Kim na musamman ya bar birnin Beijing da tsakar rana yau Laraba, ana kuma sa ran zai isa bakin iyakar Arewa maso gabashin kasar idan Allah ya kai mu, wanda ake sa ran zai isa gida a gobe da safe.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, da farko za mu fara da nan Amurka. Ana ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta tun bayan da shugaba Donald Trump ya gabatar da wani jawabi ga daukacin al'ummar kasar domin neman amara masa baya a yunkurin da yake yi na gina katanga tsakanin Amurka da kasar Mexico. Jawabin da 'yan jam'iyyar Democrat suka yi maza suka mayar da martani a kai. Ga Muhammad Lalo da fassarar rahoton Patsy with a Kuswara.
Kusan daukacin bakin hauren da ke zaune a sansanin Tijuana, inda aka aje su a lokacin da suka yi yunkurin shiga Amurka, su nuna rashin jin daɗin su game da jawabin na shugaba Trump. Wannan takaddama ta gina katanga ita ta sa yanzu haka wasu ma'aikatan gwamnatin Amurka suka kasance a rufe, yayin da bangarorin biyu ke ci gaba da ja'inja ba tare da kowannen su ya kifta ido ba. A jawabin da ya yi a daren jiya Talata, shugaba Donald Trump ya jaddada hujjojin da yake ganin ya kamata a mara mai baya wajen gina wannan katanga.
In the last 2 years, ICE officers made 266,000 arrests.
Yace cikin shekaru biyu, jami'an tsaron iyakanmu sun cafke bakin haure 226,000 waɗanda an taɓa samun su da aikata manyan laifuka, ciki har da mutum 100,000 da aka tuhuma da waɗanda aka same su da laifi. To, a jawabin nasa wanda aka watsa daga fadar White House a wani muhimmin lokaci da aksarin Amurkawa ke gaban akwatunan talabijin ɗinsu, shugaba Trump ya ci gaba da kafa hujja a amince mai ya kashe sama da dala biliyan 5 domin ganin an gina wannan katanga. Ya ce wasu ma'aikatan gwamnatin tarayya sun kasance a rufe ne saboda dalili guda, saboda 'yan Democrat sun ki amincewa a samar da tsaro akan iyakanmu.
Border security.
Sai dai yayin da yake jawabin nasa, 'yan Democrat sun kasa sun tsare, suna jira su mayarwa da shugaba Trump martani.
We don't govern by temper tantrum.
Shugaban marasa rinjaye kenan a majalisar dattawa Chuck Schumer ya ce ba a shugabanci da nuna fushi. Babu shugaban kasar da zai rika dukan tebur yana neman a biya mai wata bukata tare da yin barazanar rufe wasu ma'aikatan gwamnati.
We're treated as leverage.
To, su dai 'yan Democrat sun ce tintini suka amince da wani kasafin kuɗi da zai sa a buɗe ma'aikatan. Amma shugaba Trump ya ki mika wuya.
Over his obsession with forcing.
Shugabar majalisar wakilai Nancy Pelosi kenan take cewa shugaba Trump yana cike da batun ganin alatilas an yi amfani da biliyoyin daloli na kudaden harajin Amurkawa waɗanda za a ɓannatar da su. Yana ikirarin cewa Mexico za ta biya.
He always promised Mexico would pay for.
To, a can ƙasar ta Mexico, bakin hauren da suka kalli jawabin na shugaba Trump sun yi watsi da munanan ayyukan da ya danganta da su. Wendy Mangue kenan take faɗa cikin harshen Spaniyanci, tana cewa ban san me yake nufi ba, da ya ce mu barazana ne ga Amurka. Idan har mafi aksarin mutanen da ke aiki a Amurka bakin haure ne, to ya zama mu bakin haure mun fi 'yan ƙasar aiki kenan. To, ko waɗannan jawabai da shugaba Trump da 'yan Democrat suka gabatar ya soya yanayin da ake ciki? Stephen Bellet mai sharhi ne, wanda ke koyarwa a Jami'ar George Washington a nan Amurka.
In fact, a compromise emerges.
Yace za a iya cewa an dan cimma matsaya. Akalla an daina magana akan gina katanga. Za a koma magana akan samar da tsaro akan iyakoki.
Security as an alternative.
To, yadda dai za a warware wannan takaddama, wani abu ne da Amurkawa musamman ma ma'aikatan gwamnatin tarayya suka zira ido su ga lokacin da za a samar da maslaha. Yayin da shugaba Trump ya sake gayyatar 'yan Democrat fadar White House a yau Laraba domin a ci gaba da tattaunawa.
a gaida Mahmud Lalo. Yanzu kuma za mu koma Najeriya. A yayin da ya rage kasa da kwanaki 40 a gudanar da babban zabi a kasar, hukumar zaben kasar mai zaman kanta tana kokawa game da yawan katin zabin da har yanzu jama'a ba su karba ba a hannun hukumar. Wakilin murya Amurka na Lagos, Babangida Jibrin, ya ji ta bakin mazauna jihar akan wannan batu.
A inda ya rage kasa da kwanaki 40 a gudanar da zaben kasa a tarayyar Najeriya, hukumar zaben kasar ta koka game da katin zabe kusan miliyan 1 da tace har yanzu ba a karba ba, wanda kuma yake ofisoshin hukumar da ke sassa daban-daban na tarayyar Najeriya a sanarwar da hukumar ta fitar ta yi kira ga al'umman Najeriya da har yanzu ba su karbi katinan zaben su ba da su hanzarta ziyarar ofisoshin hukumar zaben da ke kusa da su domin su karba, ta haka ne za su samu damar kada ƙuri'u ko zaben waɗanda suke so a zaben ƙasa da za a fara a ranar 16 ga watan gobe a nan Lagos, a cewar hukumar zaben da ta yi nisa wajen horas da masu yi wa ƙasa hidima wajen aiki da na'urorin zabe da za a gudanar a watan goben. To game da wannan koke na hukumar zabe game da kin karban katunan zabe, na tambayi wasu mazauna birnin Lagos, kai wannan rajista ku kuwa?
Ina da rajista warai tana nan kuma tunda ne zabe na samu wani wuri mai kyau na adana. To amma ni ba ni kadai ba, na sa akwai mutane da yawa waɗanda ba su da rajista wanda adadin shekarun su ba kai ba, wayan su ma sai ranar zabe ma adadin shekarun su zai kai.
Yan Najeriya dai idan an kasa kashi uku, kashi biyu ne suke da rajista, kashi ɗaya ba su da ita ko lokacin zaben. To kaga kuma wurin zaben nan, wurin katutukan nan ma da ake yin rajista nan, sai kaga wani wuri wanda zai je tun karfe 6 sai ya kai karfe wajen 4 bai samu katin shi ba. To kaga mutum yazo yau, yazo gobe, yazo jibi, kaga gajiya zashi ma wani ya ce kai shi ya bari.
Kawo yanzu dai a wata sanarwa da hukumar zaben Najeriya ta fitar ya nuna cewa jihar Lagos ita ce kan gaba da mafi yawan masu zabe da yawan su ya kai miliyan 6.5, sai kuma jihar Kano da ke biwa jihar ta Lagos da masu zabe miliyan 5.4. Daga cikin jihohin Najeriya masu karancin masu zabe kuwa sun hada da jihar Bayelsa da Ekiti, da kowanne ke da masu kada ƙuri'u da yawan su ba su kai mutane miliyan 1 ba. Daga dai yawan masu kada zabe a Najeriya, kamar da hukumar zaben ta bayyana, sun kai mutane miliyan 84, wato dai karin mutane miliyan 15 kenan adadi ga waɗanda suka kada ƙuri'u a shekara ta 2015. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos.
Madalla gaida Babangida Jibril, yau muna son mu ji ra'ayoyin ku ne akan shirye-shiryen zaben na Najeriya wanda za a yi wata mai zuwa idan Allah ya kai mu. Shin ko kun karbo katin zaben ku? Abinda muke so mu ji kenan. Sai kun kira, amma kafin nan ku ci gaba da jin wannan wakar.
Saye ake da sayarwa, amma a yanzu kuwa sun mayar da mu gawa.
Talaka ka bar kuka, kuri arka yancinka, kuri ke makamanka, ita za ta cece ka.
Latino da Sardauna, premium arewana, ko in ce masoyi na gidan kasa yake kwana. Waiwayo ga yan baya sun face akan hanya, yewa zuciya roki na duniya.
Talaka ka bar kuka, kuri arka yancinka, kuri ke makamanka, ita za ta cece ka.
Kuri arka yancinka, kuri ke makamanka, kar a zo a rude.
Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
To da farko za mu fara da garin Dukku Katsina kenan. Assalamu alaikum, dawa muke magana?
Alaikum salam.
Dawa muke magana daga Katsina?
Kina magana ne shugaba Iliya ne kanti da shi da kin daura a jihar Kano.
To shugaba Iliya, muna jin ka.
Yawa, sai dai kuma aka ce na buɗe rajin nake nan na dawo daga gwamnati na kama kai.
Shugaba Iliya, so muke mu ji ka karɓo katin zaben ka tun daga zabe nan ya taho.
Eh, kan gaskiya ka mun ji katin zabe ko ne na sai na hannu ka. Mu dai fa ta mu je a bude ba da oda ji a zan da kai zabe ya kamata ka je ka zauna a gida ka raka.
To ka dai karɓo na kan kenan. Eh, in na fahimce ka ka. To madalla, to mun gode shugaba Iliya da ra'ayinka. Yawa, to yanzu kuma bari mu je jihar Filato.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, dawa muke magana daga Filato?
To kuna magana da Sunday Awolu John ne daga Filato.
To Mr. Sunday, muna jin ka, ka karbo katin zaben ka?
Eh, na karbu nawa, yana hannuna. Ina fatan kowa duk matashi da yake da tunanin ci gaban kasar nan ya je ya karbu nashi.
To yanzu ka shirya zabe kenan?
Katin zabe shine makamin ka.
Wannan haka yake.
Saboda haka ina ba mu kowa shawara, da wanda ya karba da wanda zai karba ba, kowa ya shirya kuma ya je karba wanda zai karba ba. Allah ya ba mu sa.
To amma Mr. Sunday, mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu sake komawa Katsina. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Katsina? Malami na Katsina, ko kana tare da mu? To ina ga layin ya gocewa malami ko malama daga Katsina. Yanzu dai bari mu je jihar Neja. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Kano ne ma, ashe muka samu kira?
Yusuf Shaibu da Uwa.
To malam Yusuf, muna jan ka, ka karɓo katin zaben ka?
Na karɓa tun wancan karan.
To ka shirya kenan tsaf, kai dai yanzu sai jiran lokacin zabe.
Na shirya, sai dai fatan alkhairi, Allah ya kai mu lafiya.
To a inda kake, kana gani jama'ar da ke yankin kusan kowa ya karɓi nashi, koko har yanzu kana jin wasu suna cewa ba su karɓo nasu ba?
Mu dai a Doguwa, ƙaramar hukumar Doguwa, an karɓe shi sosai, jihar Kano.
To sai jiran zaɓe kenan.
Allah ya ba mu sa.
To amman malam Yusuf Shaibu, mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je jihar Neja.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga jihar Neja?
Daga Imamu Ibrahim.
To malam Imamu, muna jin ka, muna magana ne akan shirin zabe, ka karbo katin zaben ka?
Insha Allah, na karbo katin zabe na, kuma ina shirye da insha Allah mu je wannan kura'a, kuma na fatan Allah sa a yi lafiya, a waje lafiya. Ina gaida ku saboda na ta neman ku, ba same ku sai yau insha Allah.
Allah sarki. To mu ma mun gode malam Imamu da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je Sokoto.
Assalamu alaikum, mai magana Kabiru Abubakar Ɓadan Yaki Shagari, lokar gannan Sokoto State tare Nigeria.
To malam Kabiru, muna jan ka.
To gaskiya akwai abubuwa da dama game da waɗannan katutukan zaɓe. A takaice, ni dai na tautana ga hannuna, ban da wani gyara, kuma tana ga hannuna na shirya daram wajen zaɓe, in Allah ya gwada mana.
To da na ji ka ce akwai wasu abubuwa tattare da katin zaben, menene abubuwa?
Abin da ni gani, misali ko ka wadda hukumar zaɓe ta yi irin katutukan da ba a ansa ba, kuma na tabbatar da in Allah ya so wasu suna raye. Mace a ce sun garzaya, sun anci abinsu domin su riƙa su zaɓe wanda ya cancanta a zaɓa, kuma sun koma sun manta da irin wahalar da sun ga jata min su yi su. To ya kamata a ce an su ma hukumar.
Malam Kabiru kana can.
Ya kamata a ce sun an sauwaka abin. Misali su je ga ruwan wannan zabi a ce a baje abin wannan abubuwan kowa ya zo ya ga nace kabe nashi. Ya ce su ce su koma lokar gannin ko wata maza ba su tsaye su can abubuwan sauwakawa ake yi domin kowa ya san kabe nashi ya tunkare zabi.
Tom Malam Kabiru daga Sokoto mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma dai za mu sake komawa jihar Niger.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, dawa muke magana daga Niger.
Da Inusa Gamina ne daga Bargu.
Tom Malam Inusa, muna jan ka. Ka shirya zabe, ka karbo katon ka?
Lallai katina na hannuna tun shekaru da sun kauce.
To lallai kam kai yanzu ka ce sai dai ka jira lokaci kenan.
Yanzu ina jiran lokaci, na daɗe ina lallajen ku, Allah bai sani same ku ba sai yau.
Allah sarki. To mun gode da ra'ayin da ka ba mu Malam Inusa. Yanzu kuma bari mu je Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Kaduna?
Malama Maryam Dauda, kina lafiya?
Lafiya kalau, ina ga Alhaji Musa Garo.
Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kabilan Najeriya.
To Alhaji Musa Garo, ka karbo katin zabe dai ko?
Mu ai tuntuni mun riga mun kammala da wannan al'amari. Kuma
nan
abin da nake kira ga su kansu yan binni yan uwana.
Eh.
Magana ta gaskiya, idan kika je ƙauyuka sun fi ba da azamawa don karɓar wannan katina, saboda ɗan binni gani zai ba zai ɓata lokacin shi domin ya je ya karɓi wannan katin ba. Duruba abin ta kai shi katin ɗan ƙasa ma a cikin binni, mutum zai gaba zai iya ɓata minti 30 awa ɗaya a yi katin ɗan ƙasa ba, da kuma katin zabe. Da haka muna kira ga al'umma, ya kamata a zai a karɓi wannan katin, domin idan ka karɓi wannan katin shi ne ba za ka yi toko da shi. Kuma idan misali yau aka ce kama ka nuna kana zagin shugaba ma baka zaɓe shi ba, ka ga ba ka da hujjar da za ka zaɓe shi. Don haka muna kira ga al'umma ku ɗauka wannan katin zaɓe, shi ne kawai mu fita. Ƙarshe ne muku fata alkhairi, Allah ya sa an ji sanarwar da muke yi akan wannan al'amari. Amma da Dauda, na gode.
To mu ma mun gode Alhaji Musa Garo. Yanzu kuma bari mu sake komawa jihar Sokoto.
Hello?
Hello, da wa muke magana daga Sokoto?
Malama, kina magana da SA na kungiyar ma'abuta kiran kafa faɗa labarai da shi gaban ƙasa ta jihar Sokoto, Abubakar Cika Jirga.
To Malam Abubakar, muna jan ka, mene ne ra'ayinka ko in ce shin ka ma dai karɓo katin zaɓen ka ko?
Lallai na ta karɓo katin zaɓe na, yana nan na gyara na aje jiran lokaci ɗaya da ya Allah gwada mana in hito in zaɓi shugaba wanda zai taimaka ma rayuwata, ya taimaka ma jihanmu, ya taimaka ma ƙasarmu Najeriya.
To Malam Abubakar, kana gani 'yan gidanku da 'yan unguwarku da 'yan garinku za a iya cewa kowa kusan ya karɓi katin shi?
Lallai kowa gwagwaro ya karɓi katin. Lallai yanzu haka kuma ana nan an kawo katin suka ana amsa. Duk wanda bai ga katin ne ba, ina kira ga Yesu zai zo su karɓa. Lallai an kawo suna nan ana amsa.
Kuma bayan haka Malam Abubakar, ka san yadda za ka daddangwala idan ka zo yin zaɓe kenan?
Lallai muna nan muna kokarin wayar da kan jama'a game da dangwala katin nan domin kauce ma samun jama'a.
To Malam Abubakar, mun gode da ra'ayinka. Kuma ma dai na ga injiniyan ya ɗaga mana hannu, don haka za mu dasa aya a nan, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata damar. Mun gode. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu anan yana cewa karfe 3:53. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Yau a fagen labarin wasanninmu, kwamitin nan da ke kula da daidaita lamarin kwallon kafar kasar Ghana ya bayar da sanarwar cewar gwamnati ta bayar da taimakon kuɗi $800,000 wurin shirya takarar da za a soma daga ranar 26 ga watan Fabrairu, inda ƙungiyoyin wasa guda 64 da su shiga wannan wasa, wanda zai yi nasara a wannan wasa mai zango biyu za su raba jimlar kuɗi Ghana Cedi $350,000. Daga wannan kuɗi, waɗanda sun kai nasara a ainihin wato zangon farko na wannan takara za su samu kuɗi gana sidi 200,000 wanda za a raba daidai tsakanin club din da ɗan wasa. A zango na biyu wanda zai yi nasara zai samu gana sidi 150,000 shi kuma wanda za a raba daidai da ɗan wasa. Ungiyar Kumasi Asante Kotoko director wanda ke aiki sadarwa Samuel Safuduku ya musanta rahoton da ke cewa akwai rashin haɗin kai tsakanin ɗan wasa da ke sasani na clubin gabanin babban wasan da take da shi a ranar Lahadi. Kumasi Asante Kotoko za ta tafi kasar Cameroon inda za ta kara da Cotton Sport a zagayen farko na gasan cin kofin Confederation Cup wato na CAF kenan a ranar Lahadi in Allah ya kai rai. A jiya ne hukumar kwallon kafar Afirka CAF ta kaice ta bada sanarwar cewa kasar Masar ce sabuwar wadda za ta dauki nauyin gasan cin kofin Afirka na shekara ta 2019. Kasar Masar ta mika bukatar haka ne tare da Afirka ta Kudu bayan an karbi wannan damar a hannun kasar Kamaru a bara. Game da abin da hukumar CAF ta ce ne Kamaru ba ta shirya wa karban wannan bakuncin wasan cin gasan kofin Afirka cikin nasara ba wadda an fadada girman sa zuwa kasashe 24. Hukumar CAF dai da ana sa ran za ta bada sanarwar wannan labari a yau to amma sai akai haka din tun a ranar Talata je kenan. Kasar Masar dai ta samu ƙuri'u 16 da Afirka ta Kudu ta samu ƙuri'a 1. Hukumar kula da kwallon kafar Afirka kenan CAF a takaice na bukatan hukumar kwallon kafa ta duniya ta bayar da gudunmawa ga gasar cin kofin Afirka. Shugaban hukumar Ahmed ya ce yayi farin ciki kasar Masar ta samu damar karban nauyin gudanar da gasar na cin kofin Afirka na shekara ta 2019 amma kuma yana bukatan kasar na Afirka ta Arewa ta samu tallafi yanda za a tabbatar da nasarar wannan gasa. Dan wasan gaba na PSG Timothy Weah ya samu damar shiga Celtic a matsayin wararance na watanni 6. Wannan club na Scotland ta bada sanarwar haka. Gabaki daya da haka muka iso kashin labarin wasannin Ridwan Allah Mukhtar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
To yanzu kuma ga labarai amma a takaice.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce fiye da mutane 30,000 ne suka rasa muhallansu sanadiyar rikice-rikice da suka auke a kudu-arewacin Najeriya. Shugaban gudanarwa na Majalisar Ɗinkin Duniya a Najeriya ya kwatanta wannan lamari a matsayin wani mawuyacin hali da mutane suka shiga wanda ya yi sanadiyar raba mutane sama da 30,000 a muhallansu. A cewar jami'in na Majalisar Ɗinkin Duniya Edward Cologne, 'yan gudun hijira na tserewa ne daga sansanonin gudun suna isa sansanonin 'yan gudun hijira da ke garin Manguno da kuma birnin Maiduguri. Ofishin jakadancin Amurka da ke Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ya gargaɗi Amurkawa da ke zaune a ƙasar da su fice yayin da hukumomin ƙasar ke shirin faɗan sakamakon zaben da aka gudanar. Ofishin jakadancin na Amurka da ke birnin Kinshasa ya fitar da wata sanarwa a shafinsa na yanar gizo a yau Laraba, inda ya nemi Amurkawa da ke ƙasar ta Congo da su fara shirye-shiryen ficewa ba tare da sun dogara da taimakon gwamnatin ƙasar Amurka ba. Hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta tabbatar da cewar wata matashiya mai shekaru 18 'yar asalin ƙasar Saudi Arabia da ta gudu zuwa ƙasar Thailand 'yar gudun hijira ce.
Tuwar takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aikin madauke da wani sabon shirin. A madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniyarmu Mr. Dan, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.